من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokin mu a wannan safiya ta alhamis a yau muna safiyan 1 ga watan 1 shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda yake daidai da 26 ga watan 6 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 31 a cikin littafin Al-Mi'atun Nisawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya na babban malami fadilatul sheikh Salih ibn Abdullah al-Assaf Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister Sa'u Bakar Tafawa Balewa da ke nan titin kofar lan a nan cikin garin Bauchi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Sa'u Bakar Tafawa Balewa Allah madaukakin sarki ya mishi rahama Allah ya saka makuncin sa Allah ya sa aljanna ta zama koma gare shi darasin mu na baya mun tsaya karshen hadisi na 59 hadisin Abba ibn Abi Rabah wadda yace Abdullahi dan Abbasin Allah ya kare da a gare shi yace da ni shin kana so in nuna maka yar aljanna yace eh yace to wannan bakar matar ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai tace da shi ya manzon Allah ina da cutan farfadiya kuma duk sanda cutan ta tashi garin shure-shure nakan wato yi tsara nakan yi tsirara tsareci na yakan bayyana ina neman alfarma a wajenka ka roka mun Allah ya yaye mun wannan cutan da take damuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace da ita in kin so ma'ana in tallata miki wani abu in kina so ki yi hakuri wannan cutar ki yi hakuri kuma nayi miki lamunin gidan aljanna in kuma baki so to roka miki Allah ya baki lafiya tace asbir zan yi hakuri amma ina roƙonka ka roka mun Allah koda cutan ta tashi tsareci na ya daina bayyana Allah ta'ala ya kare da gare ta zamu tashi kan hadisi na 60 insha Allah alhadithu 60 an asma'a radiyallahu anha qalat sa'alat imra'atun النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابت حصبة أصابتها الحصبة فأمرق شعرها وإني زوجتها أفأصل فيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الواصلة والموصولة لعن الله الواصلة والموصولة an karbo daga Asma bintu Abi Bakr Allah shi kare da a gare ta tace wata mata ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tace ya manzon Allah wannan yattawa tana fama da cuta a kanta kuma gashinta ya kade kuma gashi zan aurar da ita shin zan iya kara mata gashi tunda gashi za ta tafi gidan miji kuma gashin kanta ya kakkade saboda cuta a kai ko kora ko wani abu makamancin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita a'a Allah ya tsine wa mai kara gashi ya kuma tsine ma wacce aka kara gashi wacce aka kara mata gashi da wacce take sana'ar kara gashin da wacce ta mika kanta tace a kara mata gashi duka Allah ya tsine musu albarka to wannan hadisin mun karanta irin shi a baya wanda malam ya sake maimaita shi domin ya sake karfafa abinda wancan hadisin da muka wuce a baya ya kunsa mun karanta wannan hadisin a baya kuma ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce da ita Allah ya tsine wa mai kara gashi ya kuma tsine ma wacce aka kara mata gashi Allah ya tsane mu daga tsinuwansa alhadithul hadi was sittun an abi hurairata radiyallahu anhu qala utiya umaru bi imra'atin tashim faqama faqala unshidukum billah من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم فقال أبو هريرة فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت قال ما سمعت قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا رواه البخاري أنكر مدقى أبو هريرة الله يقاري داء قريشي يتي أتي عمر بامرأة تشم an kawo ma Umar ɗan Khattab ƙaran wata mata an zo da ita gabansa yana amirul mu'minina aka ce ga wannan matan tana sana'an yi ma mutane zane a jikinsu sana'a irin na ƴan tattoo mutum ya bada hannunsa a sa masa allura ko wani abu a masa rubutu ko zane a jikinsa ya fito kore ko wani kala na daban nace to wannan matar sana'an ta kenan aka kawo ƙaranta wajen Umar ɗan Khattab فقام سيؤمن لن خطاب يميكي فقال سيتي أنشدكم بالله يتي ياكو يما جليسا إنا غماكو دا الله إنا رقونكو دان الله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم وايه يتبجن واني أبو دا غمان زان الله صلى الله عليه وسلم دان غنى دا حكنتم وانن زانن أجي كمتم وايكي دا واني حديثي دا النبي صلى الله عليه وسلم ودى ينونا حالم تنهاكا وكوكما ينونا حالم تنهاكا فقال أبو هريرة سي أبو هريرة يتي فقمت فقلت سينميكي سينتي يا أمير المؤمنين نتي يا أمير المؤمنين أنا سمعت ني ناجما زن الله صلى الله عليه وسلم يا تبين مغانا أكم ونن سناء قال ما سمعت سيتي توميكجي مي النبي فدا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمنا ولا تستوشمنا yace naji manzon Allah sirar da amincin Allah su kara tabbata gare shi yana cewa la tashimna kar ku yadda ku yi zane a jiki wala tastaushimna kuma kar ku nemi ayi muku kar ku je ku zana wani abu a jikinku kuma kar ku nemi ayi muku ma'ana kar wata ta maida wannan sana'ata sannan koda wata tana yi kar wata ta kai kanta ayi mata shi daga kenan an samu hani ta bangare biyu daga bangaren mai sana'ar da kuma ita customer din kenan ko wacce za ta kai kanta ta ce to aje ayi mata wannan abun to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kowane bangare kasi kowane bangare yana ita mai sana'ar haramun ne sannan kuma ita wacce za ta kai kanta ayi mata ita ma ta aikata haram haka duk wacce wannan yake shine sana'ar ta tana aikata haram kuma duk abun da take samu sanadiyar wannan sunan shi haram saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kuma mun karanta hadisi a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu alwashima walmustawshima da mai karin gashi da mai zane a jiki da mai kai kanta ayi mata zane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duka Allah ya tsine musu albarka so duk wani abin da mutun zai yi domin ya canza asalin halittar Allah daga yadda Allah yayi yana shiga cikin tsinuwar Allah domin tunda Allah ya tsine ma shaydan sai ya ce to ba zai tafi da wannan tsinuwan shi kadai ba dole sai sun yi tarayya da wasu cikin mutane a wannan tsinuwan tsinuwan sai ya raba ta tsakanin shi da wasu yaya zai yi ya raba ya jero cewa la'attakhidanna min ibadika nasiban mafrudan wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adhanal an'ami wala amurannahum falyughayyirunna khalqallah daga ciki yace zan tilasta su sai sun canza halittar da Allah ya musu sai sun ji cewa halittar Allah kwata-kwata ba ta yi musu ba za su gyara ta za su canza ta saboda haka wacce ta fada cikin wannan to ta bi sawun shedan kenan sai ni wanda Allah ya yi ma shedan to shedan ya raba tsakanin shi da ita ita ma ta samu kasanta Allah ya kiyaye rawahu al-bukhari الحديث الثاني والستون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجدت سبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على ألا تطرحه فقال صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها متفق عليك أن كربو دقى عمر لن خطاب الله يقال داء قريش يتي قدم النبي صلى الله عليه وسلم سبي وتتوقع تازو جمع زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bayan an yaki an kamo su a matsayin fursunoni fa idza mara'atun min as-sabi sai ga wata mata a cikin wannan rundunan da suka zo qad tahlubu thadiha ta fito da mamanta waje tana kokarin shayarwa taski idza wajadat sabiyan fi as-sabi akhadathu lissan ta ga wani dan karamin yaro sai ta dauke shi fa alsaqathu bi bataniha wa ardathu sai ta manna shi a jikinta sannan ta yi yunkurin shayar da shi ma'ana tana neman danta ta rikice danta ya bace a cikin tawagar duk sanda ta ga wani dan karamin yaro to sai ta dauka cewa danta ne sai ta dauke shi za ta shayar da shi in ta fahimci ba danta bane sai ta yadda shi saboda yadda ta rikice ta ma kasa ta bambance wannan dana ne wannan ba dana ne ba fa qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da mu أترون هذه طارحة ولدها في النار شن كنا غنن ون انتسى مدنتنا ذات يولا شاوتا قلنا سيمك تي لا وهي تقدر على ألا تبرحه بذات يولا شاوتا با متكر تنا ايكوان كريا فادا وطا انك غيا فادا وطا دا غهننتا تو ابو يابا كارفين تنو اما دا هننتا تلوكيش تجيبا شاوتا بذات ايابا سبو دمي سبو دا توسي da kuma kauna fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah tsirara amincin Allah su tabbata gare shi yace lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha annabi sai yace to wallahi duk yadda wannan matar ke tausayin danta Allah ya fi tausayin bayinsa sama da yadda ke tausayin danta irin yadda uwa ke tausayin danta to Allah ya fi tausayin bayinsa sama da haka saboda haka jin kai da Allah ke yi ma bayinsa ya wuce a kwatanta shi da tausayi ko jin kai da ke tsakanin wani dan adam da wani dan adam duk yadda mutum zai samu masoyi mai kauna mai ji da shi ba zai samu wanda zai yi masa kauna irin ta mahaifiya ba zai taba samu wannan ba kaunar mahaifiya take yi ma danta kauna ce wacce take kure maleji ne kure maleji duk wani abin da za ta iya na iya karfinta dan ta jawo mishi wani amfani da ci gaban rayuwa za ta yi duk yadda za ta yi iya gurgurdan karfinta iya iyawanta na ta tunkuɗe mishi wata cutarwa ko wata masifa za ta yi koda za ta tari kasadar ita kasadar ta fada kanta amma ta tsallake kan danta za ta runguma za ta yadda saboda haka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya fi tausayin bayinsa sama da yadda uwa ke tausayin danta. Shi yasa wani cikin magabata yake cewa inda za a je lahira Allah ya bani zabi ya ce zabare ko in ma hisabi ko mahaifiyarka ta maka hisabi. Yace to zan ce Allah ka min hisabi dan na san yafi tausayina sama da mahaifiyata. Wannan yakini game da Ubangiji kenan. Tare da cewa ai kowa ya sani idan aka ce kowace uwa ta tara ƴaƴanta ta yi musu hisabi ta ba su makoma wuta ko aljanna wa zai shiga wuta ba wanda zai shiga wuta har Fir'auna mamansa sai ta nima masa uzuri har Fir'auna in aka ba mahaifiyarsa aka ce yi mai hisabi akan duk abin da ya yi a duniya sai ta neman mishi wani uzuri da zai sa a toshe wannan kafulcin da ya kai shi aljanna duk su Abu Jahalin su Abu Lahabin su duk aljanna ta ce za ta kai su to amma Allah ya kai Fir'auna wuta su Abu Jahalin su Abu Lahibin akai su wuta tausayin da ke cikin wannan yafi girma sama da uwarsa ta kai su aljanna. Amma mutum mai yakini game da Ubangiji shi zai fahimci haka. Tausayin da ke cikin Allah ya sa Fir'auna a wuta yafi girma sama da tausayin da mahaifiyarsa za ta ji ta kai shi aljanna. Domin daga cikin tausayin Ubangiji mafi girma shine akwai adalci. Adalci wannan tausayi ne mafi girma. Idan aka zo aka ce an je alkiyama an sa Annabi Musa aljanna an sa Fir'auna aljanna ba tausayi a ciki, babu tausayi a ciki. Shi yasa kafiran Makka Qurayshawa suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama, in ma a ce za a tada alkiyama irin yadda kake rayawa kai da mutanenka, in ma alkiyaman gaskiya ce to ka sani an je lahira yadda muka fi ku kuɗi da komai a duniya, haka za a ɗaura mu a matsayin da yake sama da naku. Suka ce in ma ba mu zama sama da ku ba to za mu zauna waje ɗaya da ku, kuna aljanna muna aljanna. Abinda ma ya fi dacewa shi ne a zauna yadda ake a duniya, yadda muka fi ku to a lahira ma mu zama muna sama da ku, in ma fa alkiyaman za ta tashi kenan. Suna faɗin haka Allah ya saukar da aya ya ce afa naj'alul muslimina kal mujrimi malakum kaifa tahkumun, yanzu kuna so mu sanya musulmai da mujrimai su zama ɗaya, wani irin hukunci ne kuke haka? To tausayin Allah shi ne ya sanya ya hukunta Annabi Musa a kai shi aljanna, Fir'auna a kai shi wuta. Wannan kure malejin tausayi ne, kure ƙarshen tausayi ne. Banu Isra'ila dubi irin azaban da suka sha a hannun Fir'auna. In Allah ya kai Fir'auna aljanna su ma an gan su masauki ɗaya a aljanna, to ba tausayi a ciki, babu tausayi a ciki. Idan kuma mahaifiyar Fir'auna ta ce a kai shi aljanna to ba tausayinsa ta ji ba, son zuciya ne, son zuciya ne. Saboda haka to duk abinda Allah ya hukunta wallahi adalci, kuma akwai tausayi da rahama a ciki. Babu wani hukuncin Ubangiji wanda ba tausayi a ciki, babu shi. Idan aka kai ƴan wuta-wuta, in Allah ya cire tausayi a kansu to azabal da za su sha za ta ninninka wanda suke ciki. Haka duk kure malejin azaban da ɗan wuta zai sha, a hakan ya gamu da tausayin Ubangiji, a haka ɗin ya gamu da tausayin Allah. Shi sa yanzu mu kalli duniya da yadda ake rayuwa da yadda rashin tarbiyya da saɓon Allah ya yi yawa. Inda mu ƴan adam ne, ko ni ne aka bani lasisin hukunta maɓarnata, mazinata, masu kaza kaza kaza, da yanzu babu sauransu a duniya, tuntun na dirkake su, da yanzu ba sauransu a duniya. To amma Allah saboda tausayinsa yakan jinkinta ma mutum, subhanallah, saboda hukuncinsa ɗayan biyu. Ko dai ya sani cewa a iliminsa na gaibu wane zai tuba, to sai jinkinta masa domin jinkirin ya zama mishi alkhairi. Ko kuma ya sani a hukuncinsa na gaibu wane fa har abada ba zai tuba ba, to sai a bar shi domin ya cika mudun awunsa har ya kai lokacin da shi da kansa zai gamsu fa cewa shi karan kanshi bai kyauta ba, saboda adalcin Ubangiji. Shi yasa ya ce inna allaha yumsiku samawati wal arda an tazula, Allah shi ne yake rike sama da ƙasa kar su kauce daga inda Allah ya ajiye su, kar sama ta rikito, kar ƙasa ta burma. Sai ce wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi, inda sama da ƙasa za su gushe, sama ta rikito, ƙasa ta burma, ba wanda ya rike in ba Allah ba. To kamar wani ne ya ce to me yasa Allah ba za ka bari ƙasa ta burma da mutane, sama ta rikito, bayan gashi ana shirka, ana zina, ana kaza, sai ce innahu kana haliman ghafura, saboda Allah mai tausayi ne, mai jin kai ne, sannan kuma Allah mai gafara ne. Allah mai tausayi ne, mai yiwuwa in an rikito da sama ko ƙasa ta burma za ta hada har da masu sallah da masu kaza da masu kaza, suwa suka jawo kuma mazinata, suwa suka jawo ƴan luwaɗi, suwa suka jawo ƴan kaza. tausayin Ubangiji kenan. Sannan Allah ghafuran ne, Allah mai gafara ne. Babu mamaki su waɗanda suke laifin in an dirkake su lokaci guda shikenan, amma mai yiwa in an jinkirta musu koda a cikin mutum goma ne a samu biyu su tuba. To shi yasa manzo Allah ya ce, to wallahi Allah ya fi tausayin bayinsa sama da yadda wannan matar ke tausayin ɗanta. Sama da yadda mata ke tausayin ɗanta. Mu duba mu ga irin yadda ta rikici tana neman ɗanta, ba ruwanta mana ta bayyana tsaraicinta a gaban jama'a, hankalinta ma bai ma kai kan wannan ba. Shi yasa Allah da ya tashi bayani akan masifan da bayi za su kasance ran tashin kiyama, sai ya buga misali da cewa uwa ta hangi ɗanta amma ta gudu. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at, ran da za ku ga alkiyama da idonku, Allah ya ce duk mai shayarwa za ta gafala daga abin da ta shayar. Yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, uwa in ta ga ɗanta za ta gudu, ɗa in ya ga uwarsa zai gudu. Amma in an kwatanta da nan duniya, wani irin yanayi ne uwa za ta shiga ta ga ɗanta ta juya da gudu? Saboda me? Ƙarshen soyayya ya ƙare a wajen, ƙarshen tausayi ya ƙare a gun. To amma duk da haka manzo Allah ya ce Allah ya fi tausayin bayinsa sama da yadda matan nan ke tausayin ɗanta. Ashe kenan wannan na nuna mana duk abin da Allah ya ƙaddara ya samu mutum. Ba shakka cewa ba wanda yake son rashin lafiya, ba mai son talauci, ba mai son yayi hatsari. Duk yadda za ka ga kiga wata ta yi hatsari, jikinta ya kwaye, kafafuwanta sun kakkarye, ki zo na kina tausayinta, yadda kika ji tausayinta nan, wallahi Allah ya fi tausayinta. Allah da ya kaddara mata wannan abin ya same ta, ya fi tausayinta sama da ke. Babu mamaki wani laifi ne tsakaninta da Allah, wanda asalin hukuncin laifin a wajen Allah shine shekara 500 a wutan jahannama. Amma tausayin Ubangiji da bayinsa sai ce, to bari a sassauta mata daga shekara kaza a cikin wuta, bari a karya ta a duniya ta yi jinyan wata ɗaya ta warke ta, shi kenan an gama. Me kai wannan tausayi? Kamar yanzu misali, idan yaro ya zo yana ciwon kai, yaron ki ƙarami kansa na ciwo, kina son shi, ba kiya son abin da zai dame shi, amma kin san cewa in an bar shi da wannan ciwon kan ba a yi maganinsa ba, zai iya yin wata ɗaya wata biyu yana kwanci. Sai ki je ki danne shi, ki matse shi a gaban likita, kin san ke kanki kin san alluran da zafi, amma za ki matse shi ki danne shi a caka mishi, tana ba ki magani mai ɗaci a ce ki ba shi kullum safiya da rana da maraice, kuma haka za ki juye ki ba shi, yana ihu haka za ki matse shi bayan cewa ɗan naki ne. Yaro na jin yunwa, illar yunwa kike dubawa, zaki sanya shi a tsakankanin kafafuwa, ki matse shi, wata ta toshe masa baki da hanci, tana so ta dora mishi me? Ta dora mishi abinci. To wannan matsewar da kika yi, ai shi yaron bai jin daɗi, kuma kowaye aka matse shi ba zai ji daɗi ba. Amma me ya jawo wannan matsewar? Ƙauna da tausayi. To haka yake duk abin da Ubangiji ya yi ma mutum a yanzu, tausayi ne na Ubangiji, saboda a kaɗe masa wani mummunan abin da kan iya samun shi a gaba sai a matse shi yanzu. Haka komai Allah ya yi, akwai hukunci na adalci, sannan kuma akwai tausayi a ciki. Duk abin da Allah ya yi akwai tausayi a ciki. Allah ta'ala ya samu dace. Alhadithu thalith was-sittun an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تسكت. متفق عليه. أن كربو دقى أبو هريرة الله يكاري داء أغريشي يتي منزن الله سلالة منشن الله سكارة تبتا أغريشي يتي لا تنكح الأيم حتى tustamar ba a aurar da bazaura sai an nemi umarninta sai da izininta. Wannan asali lafazi na al'aimu yana ishara ne zuwa ga duk wani wanda bashi da aure, sawa'un namiji ne ko kuma mace, sawa'un ya taba yin auren, auren ya rabu, ta taba yin auren, auren ya rabu, ko kuma bata taba yin aure ba. In dai a halin da ake magana bata da aure, to sai a kira ta da al'ayim. Shi yasa Allah ya ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum. Dan haka manzo Allah ya ce to duk wacce take bazaura ce ba a aurar da ita sai da an nemi umarninta. Wala tunkahul bikru hatta tusta'zan, budurwa ba a aurar da ita sai da izininta. Akwai bambanci tsakanin umarni da kuma izini. Ita bazaura ka ce ba a aurar da ita sai an nemi umarninta, bi ma'ana shine kwata kwata a ce mata an yi mata aure to sai da umarninta. Ita ko budurwa ba umarninta ake nema wajen yin aure ba, izini ake nema. Menene izinin? Ba maganan tayi auren ko kata ake ba, wa za ta aura? Ita ko bazaura ana batun tayi auren ne, to tun farko auren ba za a mata aure ba sai tana so. Muna fahimta ku? Amma ita ko budurwa to ba a jira a ce wai sai ta ba da izini a yi mata aure, shine iznuha, wa za ta aura din? Ba za a aurar da ita ma wani ba sai da izininta. Shine suka ce ya Rasulullah wa kaifa iznuha, to ya za mu yi mu gane ta ba da izini? Qala sallallahu alaihi wasallam an taskuta, sai manzo Allah ya ce shine in tai shiru, ma'ana shine za a zo a zaunar da ita ce to ke kin kai mun zarin aure, kuma ya kamata za mu yi miki aure. Daka ga wasu mazaje za mu jero miki su, wanda kike so a cikin su ki mana ishara. To in an faɗo wani bata so za ta yi alama da kai, a'a, in an faɗo wani bata so an so kan wanda take so sai ta yi shiru. Shine manzo Allah ya ce an taskuta, in ta yi shiru to ta yadda kenan, ta aminta kenan. To wannan manzo Allah yana bayani ne akan wancan zamanin sallallahu alaihi wasallam, wancan zamanin. Amma yanzu ba ana kaiwa wannan matakin, ba ma isa wannan matakin. Kafin ma a iso batun wa kike so, wa kike so, wa kike so, ta riga ta faɗa muku cewa daga shi, daga wani, in ba shi ba sai rijiya. Ta riga ta faɗi. To almuhim anan shine musulunci baya goyon bayan auren dole. Auren dole haramun ne a musulunci, domin duk wacce aka mata auren dole to kun taimaka mata akan sabon Allah. Sabon Allah shine rashin biyayya wa miji. So in ta auri wadda bata so, ba za ta ji tausayin sa ba. To mawaddatan wa rahama kuma sune tushen zaman aure. Kauna da tausayi, wannan shi zai sa ta yi mishi biyayya, saboda tana son shi, sannan kuma tana me, tana tausayin sa. Amma in aka rasa waɗannan, to biyayyan aure ba za ta samu ba. To kun taimaka mata wajen sabon Allah. Allah kuma ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Daka musulunci baya goyon bayan auren dole. Auren dole babu kyau a musulunci. Auren dole babu kyau a musulunci. Musulunci a babin aure da bangaren iyaye da ita ɗaya da za a auren, musulunci ya ba mu kowa kujeran naki. Kuna iya kawowa ne ta ce ba ta so, tana iya kawowa ne ku ce ba kwa so, amma ba huce haushi akan cewa tunda ba za ki auri wadda muka kawo ba, to shi ma wadda ke son ba za ki aure shi ba, wannan babu kyau. Sai dai a duba a ga wane da kika kawo din yana da matsala iri kaza, wadda ba zai yi ku yi zama aure ba, me yiwa ɗabi'unsa ba kyau. Babu mamaki kuma ba wai halayensa ba ne babu kyau, yana da tarbiya da komai, amma ɗabi'unku na ɗan adam da naki da nashi ba za su haɗu waje ɗaya ba. Akwai mutanen da zama su haɗuwansu waje ɗaya ba zai yiwu ba, haɗuwansu guɗaya ba zai yiwu ba. Babu mamaki shi wannan yana da ƙunci, ita kuma tana da saurin fushi, to ba za su zauna waje ɗaya ba, ba zai yiwu ba. Kowa ɗabi'a tana haɗa mutane ne, shi yasa baushe an yi aure sai ya ce mai Allah ya saba hali ko saboda in ya zo daya to ba za a zauna lafiya ba kowa da irin dabi'unsa akwai dabi'un da nawa ne aboki na bai da irin wannan dabi'un akwai dabi'un da nashi ne ni ba ni da irin su akwai dabi'un da in ina da shi ba zai yi mu zauna daya waje daya da shi ba in yana da shi ba zai yi ya zauna gu daya da ni ba eh kamar ni dai yanzu Allah ya jarabe ni da fitinan tsokana to in na gamu da mutum mai saurin hawa ba za mu zauna waje daya da shi ba dan in na tsokane shi ya hau hawansa ma zai iya zama mu abun tsokana ne to ko ba za a zauna lafiya ba ba za a zauna lafiya ba to saboda haka yanayi na mutane da yanayin dabi'un sai a duba ga cewa eh da wane da wacce fa in sun haɗu waje ɗaya da sunan zaman aure to za a samu matsala a wane yana da gaggawa akan al'amura ita kuma sai bi take da shi in an ce ta isa daga nan zuwa can kafin ta je ta dawo na isa bakin gure na dawo to kaga ba za a zauna lafiya shi yana da gaggawa ita ko akwai saibi akwai dabi'un da kuma ana iya gyara su suna iya canjuwa gogayya da mutum yakan sa ka saba da wasu daga cikin dabi'unsa har ya zama na cewa ka zo ka saji to amma an duba an ga cewa eh wannan fa ba zai yiwu ki aure shi ba saboda bai da addini bai da dabi'u kaza bai da hali idi kaza ya hakuri amma ga wane-wane nan muna tallata miki shi ta duba ta ga cewa kai wane fa ba ta san shi to sai ku yakuri yadda ta yakuri kuma sai ku yakuri sai a nemo mata wani ko kuma a ce in akwai wani da yake a ranki to ki nuna mana shi ayi bincike akan shi amma a zo a ce auren dole wannan ba addini bane auren dole wannan ba musulunci bane akwai matan da ta zo mu cewa dan yarta da mata fada ta kawo mata miji ta ce ba ta so wane ne ga wacce take so ce mata to wacce take so meye dabi'unsa ita kawai bai mata bane ta dama da ke dai zauna bai miki ba sai aka yaya bai miki ba kan ai dama ba da ke zai zauna bai saboda haka ita yayi mata sannan meye aibinsa a addini meye aibinsa a dabi'u babu to ke bai miki ba sai aka yaya waye sanya cikin sharadin aure cewa dole sai wanda yayi miki wanda yayi mu addini ake duba dabi'u halaye meye matsalanki da shi ta fada mun duk wani nau'in girmamawa yana yi mata kawai dai ita ba ta san shi kawai ta ba ta san shi ce to ita kuma ita ta ce tana so ku yi hakuri wannan ya sa yanzu ku dubi irin al'amuran da suke kai komo yanzu ya za ta kawo ga wanda take so sai a bujiro mata da wani a cikin dangi cewa mu ga wanda ke so muke so ki aura bayan wata uku sai auren ya mutu sai ta dawo gida wata biyu wata uku saboda me dama ta aure shi ba ta san shi me yasa ta aure shi saboda iyaye sun fi karfinta har a wayi gari shi wadda yake neman ta ada in shi ba mai tsoron Allah bane ita ba mai tsoron Allah bace sai su ci gaba da alakan su tana cikin gidan aure me ya taimaka akan wannan shine auren dole musamman ma yanzu galibi da sai a ce to ai dan gida ya taso ne ma ba zai a hana dan gida a ba bare ba wannan kuskure ne wannan ba daidai bane saboda haka shi aure ana barin mutum ya duba zabin sa ne shi yasa Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa in za ku yi aure ku dubi wacce ta yi muku ita ma mace an ba ta dama ta dubi irin mijin da ya yi mata sai a duba addininsa da halayensa da ɗabi'unsa ya yi ito a nuka musu Allah ya bada zaman lafiya shikenan amma wata uwar wai sai ta budi baki ta ce ma ɗan to ki je ki aure shi kya gani ba ana faɗan haka ba tunda dai kin ki bi zabi na to gaki gashi kya gani in ta tashi ganin kuma wallahi ba ita dai za ku data gani ba har da ke eh wallahi tare za ku gani za ta gani kuma ke ma za ki gani ai ai fasa tubu siru wai busuru da ni wannan kuskure addinin musulunci baya goyen bayan auren dole sai sa Allah ya ce aure ya sanya waje ala bainakum mawaddatan wa rahma eh ana iya tilasta ma mutum yayi alaka da wani amma baka isa ka tilasta mishi ya so shi ba ita soyayya ba ayinta dindole bai yiwa sirri ne na ubangiji da yake hada tsakanin zukata wannan yasa wannan na bauchi lokaci dai sai ya tashi sai ya tafi inugu sai gamu da wata ba dangi iya ba na baba bai santa ba ta san shi ba lokaci guda duk matan garin baucin nan kaf ya tsallake su bai ga wacce yake so ba sai da ya tafi can ita ma kuwa mai yiwuwa daidai lokacin da yazo akwai wasu waɗanda a cikin garin sun a unguwan sun sun neme ta wanda wata kila ma sun fishi komai na rayuwa amma bata ga wanda take so a cikin su ba sai shi da yake nesa saboda me ubangiji ne yake hada zukata Allah shine yake hada zukatan to yanzu kin isa ki hada abin da Allah bai hada ba ba zai yi ba musamman ma barin yanzu da wata irin mummunan jarabawa da muka fada ciki shine ta kowane bangare in an zo aure ta kowane bangare mun jarabi zukatanmu da kwadayin abin duniya ta kowane bangare tun daga bangaren dangin shi mijin da zai auren da shi kanshi mijin da ita wacce za a auren da danginta mun jarabi kanmu da kwadayin abin duniya kwadayin abin duniya shi ma namiji wai in ya tashi aure yana duba yayan manya sannan ita ma in ta tashi tana duba mai kuɗi dan masu kuɗi da sauransu kuma ita kanta mahaifiyarta ita ma tana duba mata inda za ta dinga samun danshi ba ta san yanta ta wahala daga tana so ta duba mai miliyoyi kuma yanzu tambayar ita ce da ita iyar da ita uwarta tambayi ita mahaifiyarta a wani yanayi ta haita aure babanta yana bayi da shi har yanzu matsalan 100 in ta taso a gidan sai hankalin kowa ya tashi shekaran sa 50 55 to abinda shi ya kasa yin making din sa a shekara 55 wai tana so dole sai ta samu wanda yayi sama da haka a shekara 27 shi babanki ko mijinki ya kasa ajiye naira miliyan 5 a tsawon shekara 55 kin matsa kuma wai dan da zai auri yarki dan shekara 27 shi kuma sai ya tara miliyan 30 a tsawon lokacin da mijinki ya ninka shekarunsa har yanzu bai yi mikin rabin wannan abun ba kuma kuna zaune lafiya duk da babun ana zaune ashe irin yadda ke kika kwantar da zuciyarki kuka zauna shekara 20-30 lafiya lau ita ma in ta kwantar da zuciyarta za ta je su zauna lafiya kawai dai abinda musulunci ya nuna mana shine duk wanda ya zo neman aure sai an dubi ina ne hanyar samun abincinsa dan yana daga cikin nagartar mutum shine ta ina yake cin abinci duk nagartarka in dai kana cin hanyar haram to ba nagartacce bane kai babu nagarta haram da nagarta ba su taba haduwa waje daya ba za su hadu ba in dai akwai nagarta to haram ba za ta zo ba in ko haram ta zo za ta kori nagarta dan duk yadda mutum yake gyararre ne yana fara mu'amala da haram rayuwarsa za ta taba dubare wannan sunna ce ta ubangiji in dai aka hada hanya da haram to ko me aka sa a gaba ba zai kyau ba ko menene ba zai kyau ba amma fil galib yanzu an zo wani yazo ya aje babban mota ba ma duba ta wace hanya ma ya samu motar nan ma tuku ta wace hanya kuma ina muku rantsuwa da Allah idan zaka kasa mata masu korafi akan rashin dadin zaman aure wallahi kashi 70 din su wanda suka aure masu kudi ne
kashi 70 din su matan masu kuɗi ne, ga duk wani kayan niman duniya ya tara mata, amma abun yana ƙara mata kunci ne a zuciya, yana ƙara mata kunci ne a zuciya. Wannan yasa wasu daga cikin su ke fara fita suna neman masu wasu mazan a waje. Ba kome ke jawo wannan ba, saboda me, lokacin da ta aure shi zallan zahirin abin duniyar ta duba, bata duba menene ɗabi'un da halayen ba. Dubina na Khadija ba ga, e galibin mata an ce na Khadija suke, to ai shi manzon Allah ne wannan, wanda ta aure shi manzon Allah ne shi. Lokacin da ta aure shi ba Rasulullahi ta aura ba, Muhammadu ta aura, ba bayan ta aure shi bane aka turo shi a matsayin annabi. So lokacin da ta aure shi, ta aure Muhammadu ne talaka maraya, bata san ma me zai zamo gaba ba, amma me ta duba shi ne amanansa, amanansa da kulawansa da nagaltansa. Addinin ma lokacin babu shi, addinin ma lokacin babu shi, amma sai gashi ta waye gari, ta zama cikin ummahatul mu'minina, ta zama uwa ga dukkan mu'mini. To galibin mutane suna duba zahiri, kuma wama yadiri alfaqiru mata ghinahu wama yadiri alghaniyu mata yaqul, talaka bai san shi zai kudi ba, mai kudi kuma bai san shi zai tsiyace ba, ba wanda ya sani, ba wanda ya sani. To akwai wacce za a zo a waye gari ma, ita ir ta ga wadda take so nagaltacce ta dage sai shi, ita ko uwarta ta zaunar da ita, ana so a raba ki da wahala, kina so ki jefa kanki cikin wahala, eh haka bai faruwa, haka yana faruwa, haka yana faruwa. Sai ana so a raba ki da wahala, ke kina so ki jefa kanki cikin wahala, wa ke son talauci? Wata hatta zaunar da ƴaƴanta tana mata misali da ubanta, dubi ubanki ki gani me yasa ne na a rayuwa, kaza da kaza kaza da kaza. Wannan abun dai suna faruwa cikin mata, duk suna faruwa cikin mata. Maimakon abin da ya kamata ta duba falalan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata, wadda ya raini ƴa mace, ya raine ta ya tsayu akan tarbiyyarta har ya aurar da ita lafiya, manzo Allah ya ce wannan bai da sakamako in ba aljanna ba. Ita manta wannan, ita yanzu sakamakon tarbiyya da rainan da ta yi shi ne a auro mata wadda zai dinga kawo mata buhun shinkafa da jarkan manja, wadda zai dinga kawo mata kuɗi. Ta cinye ladan nata, ta cinye shi tun a nan duniya. Abinda za a bata na sakamakon gidan aljanna ta karba a duniya, ta cinye. Man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, Allah ya ce duk wanda yake son mai gaggawa mai karewa, Allah ya ce zamu bashi abin da muka ga dama, ba dai duniyar bace, Allah ya ce to zamu biya shi sakamakon aikinsa tun a nan duniya, tun a nan duniya. Daka wannan atamfan da za a kawo miki yan dubu 30 da yan dubu 20 da buhun shinkafa da jarkan manja, Allah ya ce wannan aljannan da aka miki tanadi a lahira shine ke cinyewa nan, shine ke cinyewa nan. Abinda duk kuma za a baki a nan, komi yawansa komi girmansa, wannan ai ba sai an karanta miki aya ba ma cewa zai kare, eh ko bai kare ba ke zaki kare, ko bai kare ba ke zaki kare. Kuma fil ghalib duk da shi ajali a wajen Ubangiji ba ruwansa da lissafin adadin shekaru, amma mafiya yawa abinda yafi zama waki'i shine iyaye su mutu su bar ƴaƴansu, wannan shine abinda yafi zama waki'i galibi, galibi. Ina amfanin kin aurar da ƴarki ga mai kuɗi, kin mutu kin batta ga kuɗin ga wahala, ƙarshe zaman ma ya kasa yiwa an kuruta, ina amfanin wannan? Ba kuma cewa kai ba duk mai kuɗi mutumin banza bane, ba haka ake nufi ba. Akwai masu kuɗi mutanen kirki, eh akwai masu kuɗi mutanen kirki, har cikin sa bai akwai manya-manya masu kuɗi wanda ma suka riga kowa samun shiga aljanna, har cikin sa bai da dukiya suka yi amfani da kuɗi. La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna, wanda suka riga gaba-gaba da dukiya suka yi amfani. Saboda haka cikin annabawa akwai masu kuɗi, akwai masu mulki, akwai manyan mutane, manyan attajirai, haka cikin sahaba, haka cikin tabi'ai, har ka cikin mutanen kirki, kuma har kiyama ta tsaya akwai masu mutunci mutanen kirki ɗan aljanna cikin masu dukiya, akwai su. Amma abin nufi shine zahirin dukiyar ba shike nuna kirkin mutum ba, rashin dukiyar ba shike nuna rashin kirkin mutum ba. Abin da ke nuna kirkin mutum imaninsa da nagaltattun ayyukansa. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan. Ba ruwan Allah da tarin dukiya, ba ruwan Allah da tarin iyaya, duk wannan ba damuwar Ubangiji bane. Abinda ke matsar da mutum kusa da Allah shine imani da aiki na gari. Imani da aiki na gari. Saboda kafin ki dau iya ki ba ma mutum ko a aurar da iya, tsaya mu fara lissafi tukunna har zuciyata na gamsu cewa wannan ina da amana da shi akan cewa zai rike mun ya. Amma ba a duba wannan. Wata ma in ta zo ita ba ta duba maslahan yar, ita tana duba maslahan kanta ne. Me zai dinga zuwa mata? Me zai dinga zuwa mata? Karshe zaman auren bai yi ba, an koro ta. Bayan ya koro ta kuma zai ci gaba da kawo miki wani abu ne? Ba ya kare ba? Ke baki ga abun duniya, ita yarki ba ta ga gidan aure. An samu damuwa kenan. Saboda haka musulunci baya goyen bayan a yi auren dole, tare da cewa kuma auren dole ba musulunci ba ne. To kuma addinin musulunci kuma ba wai ya ba masu kuma ƴaƴa dama na su wulakanta iyayensu ba. A'a, duk abinda musulunci ya ce kaza, iyaye suka ce kaza, Allah ya ce in sun ce ka saba ma Allah kar ka bi su. Amma duk da kai ce wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan, kai musu mu'amala mai kyau, kai musu mu'amala mai kyau, ba tutsu ake fitowa ayi a ce wallahi bai yiwuwa ba, ni wallahi ba zan aure shi ba, wannan ba haka ake ba. Babu kyautatawa a ciki, babu girmama, babu wa kullahuma qaulan karima da Allah ya faɗi a cikin wannan, babu shi a ciki. A me ake bi? Hanyoyi masu kyau, kokarin fahimtar da su. Ba su fahimta ba, eh, ai mahaifina yana da wa wanda ya san yadda zai iya fahimtar da shi. In koka masa, akwai manyan mutane cikin unguwa, in koka musu su je su same shi cikin hanya ta limana, su fahimtar da shi, su nuna mishi illar kaza da kaza kaza da kaza, su fahimtar da shi, ya fahimta. Amma wata ta fito ta ce wallahi ba zai yi ba, wai har a samu wace wai wai saboda wai ba aura mata wadda take so ba, wai ya ta kwashi kayanta daga gidan za ta yi yaji. Ta tattara kayanta daga gidan wai ta gudu za ta yi yaji. Karshe idan yajin ya cika idanu, me za a nema? Mafita ba? Dole kuma ta dawo. So wannan kuskure ne. Su iyaye kar su matsa, sannan su kuma ƴaƴa kar su yi ma iyayensu rashin mutunci. Eh, sai dai musulunci ya ba da dama in iyaye sun ja, sun ki, sun ja, sun ja, ita ma ƴar ta ja, ta ja su ja, ta ja su ja, har ya tsinke kowa ya haƙura. Duk yadda iyaye suka matsa, in dai ƴa ba ta son ɗa, ba ta son miji, to ba daidai ba ne wai a ce da ita wai ya ƙuri ki bi zaɓin iyayenki. Wannan ba daidai ba ne, kuskure ne. Kuskure ne. Na'am, inda za ta iya danna zuciyanta ta bi zaɓin iyaye, za ta ga albarkan haka. Amma kar ki taɓa tsammanin cewa wai tunda bata auri wadda kike so ba za ta gani. Wannan za ki ganin fa, ina ƙara maimaita muku, wallahi in ta tashi gani sai ta jawo muku shi ma kuma dukanku, wallahi sai ta nuna muku kuma za ku gani. Za ku gani. Za ku gani. In ka ji an ce za ki gani kan, ai na fusata kenan. Ina maka fatan tsiya. Shi ne za ka gani. Ina maka fatan tsiya. Eh, to za ta gani kan za ta gani. Wai an ce da makawo za ka gani, ya ce alhamdulillahi. Tunda makawo yana da burin da ya wuce gani ne. Ai bai da wannan burin. Eh, ya ce to ni ka taba ko, ya ce to wallahi za ka gani, ya ce alhamdulillahi. To don haka ba a tilasta ma ƴaƴa su auri wanda ba sa so. Ba kuma a barin ƴaƴa su a ce to duk wanda kika kawo shi kenan, akwai waɗanda su kuma sakacin su ya wuce iyaka, ce mu gidan mu ba su da matsala, duk wanda nake nace ina so shi babana zai aura mu, wannan kuma kuskure ne. Sunna ce mai ƙarfi uba ya nema ma yarsa miji da kansa, kuma ya gamsar da ita har ta gamsu ta aure shi. Umar ɗan Khattab, Allah shi kare da a gare shi, lokacin da Hafsa radiyallahu ta'ala anha ya tallata ta ga Sayyiduna Ali, yace in kana da burin aure ga yata Hafsa, yace mishi zai tunani, yanzu yace mishi gaskiya bai da niyyar aure nan kusa. Ya matsa gaba zuwa Usman ibn Affan, shi ma ya faɗa masa haka, ya sake maimaita mishi yace bai da burin aure. Ya tsallaka ya samu Sayyiduna Abubakar radiyallahu ta'ala anhu, yace ga yata Hafsa in kana da niyyar aure, yace sai Abubakar ya rufe bakinsa bai ce mun komai ba, yace to sai na fi jin haushin abinda Abubakar ya yi mun sama da su waɗancan. Ai, inda ko shi yayi shiru ne ya kalle ni, ko ya kama baki. Yace sai bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, kafin sai Abubakar yake faɗa mun, lokacin da kace mun ga ƴarka Hafsa na kama baki, ka ji ba daɗi ko? Yace eh. Yace to wallahi kai hakuri, abinda yasa ka gana maka haka shine naji Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tadinta, inda Annabi bai aure ta ba zan aure ta. To amma a lokacin in bayyana maka abinda Annabi bai bayyana ba, kuma na bayyana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Almuhim shine abu ne mai kyau haka, ba kuma wai yana nuna kaskancin kya bane, ko ta gaza, ko ta kasa, ko darajar ta bai kai ba dan an tallata. Eh, wannan ba wai yana nufin bata kai bane, bayan nufin bata gaza bata yi bane, sai dai kamar yadda wai in ana ta barawo ayi ta mabisawu, ana samun matsaloli da yawa musamman daga mazajin da suke da zukata irin na mutanen jahiliya. Idan abu ya faru sai budi baki yace ki kan ma ba tallanki aka kawo mun ba na aure ki, ai tallanki ma aka kawo mun na aure ki, wane ne? Kuma koda namiji ne, mace ta ce tallata min kai aka yi na aure ka, ba zai ji daɗi ba. Ballantana mace a ce da ita ai nan yayanki ya zo dinkabina yana kokarin gamsar da ni, har san da ne yadda ina son ki, kuma ki zo kina min kaza, wannan jahiliya ce, wannan ba musulunci bane. Domin duk wanda ka je neman auren yarsa, ita ya tsoka ce daga jikin mutum, daga jikinsa ta fita, ya ɗauka ya baka, to ya gama maka komai. To ballantana wadda ba ma kai ka je nema ba, shi ya ga ya dace, tsokar jikinsa ta dace ya yanka ya baka, shi kuma ya gama maka komai a rayuwa, ba abinda za ka yi ka biya shi. Gani yake cewa ya tsallake duk mazajen duniyan nan, bai ga wanda ya dace da yarsa ba sai kai, ya cancanci girmamawa. Mai yiwuwa daidai lokacin da ya tsallaka kowa ya zo ya ce ga yata, ba mamaki akwai manema da yawa a kanta, amma duk ya zubar da su. Amma wani ya buɗi baki ya ce to ke ka ai tallanki aka mu, wannan doki lamba ɗaya kenan, mara hankali ne. Cikin mata Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda wasu ne suka nuna masa kyawun da dacewan ya aure su, kuma ya aure su. Kuma babu laifi mutum ya shiga tsakiya wajen hada aure, domin hada aure hada alheri ne. Na ga wani da wacce za su dace da junansu, ina iya shiga tsakani ko da ba da izininsu ba, in shiga tsakaninsu in nuna ma wani muhimmancin auren wacce, nuna ma wacce muhimmancin auren wani, tsammaninta shine ya yi min magana in haɗa su, shi ma tsammaninsa shine ita ce take son shi, to duka sai su haɗu waje ɗaya, a haɗu a daidaita tsakanin zukatansu, duk alherin da za a samu ina da lada a ciki. Mai yiwuwa cikin ƴaƴan da za su haifa su haifi limamai mahaddata Qur'ani, duk abin da suka samu na lada ni ma ina da komashu, saboda ni ne silin haɗin, ina da komashu a ciki.
wannan abu ne mai kyau wanda musulunci ya kwadaitar akan haka, abu ne mai kyau. To duk wacce za ta nuna ma wani cewa ina son ka, to bil hakika ta wuce wulakanci, ta bi karfin wulakanci, wanda zai dauki da yaya baka wannan shi kuma ya wuce wulakanci a rayuwa, ya wuce wulakanci a rayuwa, ya wuce wulakanci. Dan ita mace an ba ta daman auren namiji ɗaya ne, duk mazajen duniyar namijinta guda ɗaya ne, duk yawan mazan duniyar nan ita mijinta ɗaya ne, kuma su ake in ta yi auren a shekara 30-40 ana zaune lafiya lau, kar ta fito. Ta ji cewa ya na gamsu in karar da shekaru 40 tare da kai, na gamsu na yadda, ko da kuwa tallata mata kai aka yi, ko da kuwa tallata maka ita aka yi, in ta ce ba ta sawa dole a haƙura, dole a haƙura, amma jin na gamsu na yadda, wannan shi ma kadai daraja ce, da kuma ta cancanci a girmama ta, a mutunta ta akan haka. So musulunci ya goyi bayan iyaye din sun ga ga wadda ya dace da ƴarmu su tallata. Ce malam ina da ya a gida, ko za ka zo ka ganta? Ya zo ya ganta, in ya duba ya duba ya gaba ta yi ba, kuma iyaye ku yi haƙuri, in ya ce ku yi haƙuri, ku yi haƙuri, kar ki koma gefe kina ce ai wani ya ci mutunci na, na tallata masa ƴata ya ce baya so, ai wani abin da ban taɓa mantawa ba. Menene amfanin ya zo ya ganta? Saboda mai yiwuwa ya ji ta kwanta mari, mai yiwuwa ya ji ba ta kwanta mari ba, in ta kwanta mishi shikenan, in ba ta yi ba kuma shikenan. Shi ma din in ya zo in ta ga bai kwanta masa ba, haƙuri za a bashi ba? So kuma sai ku yi haƙuri, sai a yi haƙuri, in an ga wani a sake ƙwanƙwasawa, in an ga wani a sake ƙwanƙwasawa. Dama ai ana duba masu mutunci ne, ana duba masu daraja ne. Akwai wanda koda ya ga ba ta yi ba, ba zai yayata ku ya wulakanta ku a gaban mutane ba, ba zai ji ya ce muku kaza 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 ba. Akwai waɗanda su kuma tunaninsu ba irin na mutanen arziki ba ne. Akwai wadda aka yi aurenta, mahaifiyarta ta gayyace ni ɗaurin aure, mun je ɗaurin aure, wani yana gefe ya ce wannan yarinyar fa ba yadda mamanta ba ta yi da ni ba akan na aure ta. Amma na ki kaga kuwa ashe rabon wani ne, in ce masa to kai yanzu saura shekara nawa kai aure, ya ce mun bara, ya ce to kaga ko ita Allah ya taimake ta, Allah ya tsallakar da ita, bata jira, bata tsaya jiran benci ba, din kai ko baka da mustakabalin rayuwa, ita ko yanzu Allah ya taimake ta. To yanzu wannan maganar haka za ta yi ta yayatawa, ya yi ta isa, ya yi ta isa, har ta isa zuwa ga kunnan wanda bai kamata ba, cewa me mamanta ta tallata masa ita, mamanta ta tallata masa ita, mamanta ta tallata mata ita. Allah ya shirya duka bangare, Allah ya sa mu dace. Ina ga lokaci ya ƙure ku, sai mu tsaya kan wannan hadisin. Sati mai zuwa mu tashi kan hadisi na 64, abinda muka karanta ne dai Allah ka ba mu lada, inda muka yi ƙure Allah ka yafe mana. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. To Allah ya ba su sa'a, Allah ya sa su rubuta lafiya, su kama lafiya, Allah ya ba su nasara, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.